ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر بيارغ وطن رمضان هجرة تدبود داري حدود 40 دبيو ya dace da 17 ga watan hudu shekara ta 2021. Za mu maimaita fassarar aya ta 31 ta suratul Nur insha Allah. Wannan karatun yana dauke da bayani akan cewa an hana mata su nuna adonsu. Allah madaukaki ya hana mata su nuna adonsu. Wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihin. To Allah madaukaki ya hana mata abubuwa guda biyar a cikin wannan aya. Wa kullil mu'minati kuma ka gaya wa mu'minai mata yaghudna min absarihinna. Na daya su rika runtsewa game da ganinsu. Kamar yadda aka gaya wa maza su ma mata haka nan aka gaya musu. Wa yahfazna furujahunna. Kuma su rike wato su rika tsare al'auransu. To abu na uku shine wala yubdina zinatahunna. Kada mata su rika bayyana adonsu, kwalliyansu, kawa shi ake nufi da azina. Kada mace ta bayyana kwalliyanta, kada mace ta bayyana adonta illa ma buhara minha. Sai dai fa abin da ya bayyana wato daga wata kwalliyan nata, wanda kusan duka malaman tafsiri suna magana akan wannan ayat ta samu sabanin fahimta. Allah madaukaki ya ce kada mace ta bayyana kwalliyanta illa ma buhara minha, sai dai fa abinda ya bayyana na wannan kwalliya, wannan abinda Allah madaukaki yake nufi a nan tun daga zamanin sahabbai sallallahu alaihi wa sallam, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aka samu sabanin fahimta. Ya zo cikin tafsirin Ibn Kathir, ya zo cikin tafsirin Abwaabul Bayan na Muhammad al-Amin al-Shankiti, haka nan tafsirin Jami'ul Bayan na al-Imam al-Tabari. Kusan duk manyan tafsirai idan ka duba za ka gani malamai sun samu sabani game da wato adon da Allah madaukaki yake cewa babu laifi dan wannan adon ya bayyana. Da farko dai Allah ya hana mace ta bayyana adonta, la yubdina zinatahunna. Allah ya ce kada mata su bayyana kwalliyarsu, illa ma zahara minha, sai dai fa kwalliyar da ta bayyana wato da kanta. Kaga ya nuna ba ita mace ne ta nuna shi ba, ya zama dole dai wannan kwalliyar dole sai an gani, ko da ita wannan matar bata so ba. Wannan tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka samu sabanin fahimta game da abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da wannan kalma. Ya zama kashi biyu, akwai fahimtar Abdullah ibn Umar da kuma Abdullah ibn Abbas. Haka nan wasu tabi'ai da dama suna da wannan fahimta, kamar Atha'u ibn Abi Rabah, kamar Ikrima, kamar Sa'id ibn Jubair, Abu Sha'sa, sannan akwai al-Imam al-Dhahhak da Ibrahim al-Nakhai wa ghayruhum. Suna da fahimtar cewa abinda Allah yake nufi da illa ma zahara minha anan, fuskar mace ne wato da tafukan hannuwanta. Babu laifi dan mace ta bar fuskanta wani ya gani, babu laifi dan mace ta bar tafukan hannuwanta wani ya gani, babu laifi dan mace ta bar zobe, yake zoben yana yatsanta ne hannuwanta din, babu laifi wani na nesa ya gani. Kaga tun daga zamanin Annabi a kodan da suke da ganin fahimtar illa ma zahara minha, sai dai fa kwalliyar da ta bayyana da kanta, wato mace ba za ta iya goye shi ba wanda ya shafi fuskanta da hannuwanta. Wannan fahimta guda kenan. Fahimta ta biyu ita ce fahimtar Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Shi Abdullah ibn Mas'ud ya ce inna zinata hiya ma yutazayyanu bihi kharijan an badaniha. Allah ya ce wala yubdina zinatahunna, kada mata su bayyana adonsu, kada mace ta bayyana kwalliyanta, illa ma zahara minha, sai dai kwalliyar da ya zamanto ta bayyana da kanta, ya zama dole sai ta fito, wato mace ba ta iya hanawa. Abdullah ibn Mas'ud ya ce idan aka ce kwalliya ba halittar matan ba ne, don idan ka ce fuskar mace hannunta wannan halitta ce. To shi Abdullah ibn Mas'ud yana cewa halittar mutum ba kwalliya ba ce, kwalliya shine abinda mace ta ƙara ma kanta, kamar mayafi, kamar hijabi, kamar kallabinta, kaga duk wani abu ne da ta ƙaro ma ainihin halittar jikinta, wannan shi ake nufi da azina. Kuma hakika wannan shine ya dauki fassarar kalmar azina da ta zo a cikin Al-Qur'ani. Idan aka ce azina ana nufin abin da ya zamanto ado, ado kuwa ba halittar ka bace. Saboda haka sai Abdullah ibn Mas'ud ya ce innahu bahiru siyabi, abinda Allah yake cewa kada mace ta bayyana kwalliyanta sai dai ainihin mayafin da ta yafa. Kaga mayafin da ta yafa wannan ba asalin halittar ta bane, kuma dole ne mutane za su gan shi, shi wannan ya zama dole ba ta iya boye shi, shi ne abinda Allah yake nufi da illa ma zahara minha, wa li'anna thiyaba zina laha kharija an asli khilqatiha. Idan aka ce mayafin da mace ta sa, rigan da ta sa, kallabin da ta daura, kaga wannan ba asalin halittar ta bane. Don haka wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a fahimtar Abdullah ibn Mas'ud, wato gaba ɗaya jikin mace ba a son a gani, abinda Allah ya halatta a gani shine wanda ya zama dole mace ba za ta iya boye shi ba. Menene ya zama dole wanda mace ba za ta iya boye shi ba? Wato shine kamar mayafin da ka yafa ko rigar da ta sa, shi wannan babu laifi game da shi. Yana cewa azinatu zinatani, wato kwalliya iri biyu ne, wanda mace take yi wanda shari'a ta halatta. Zinatun zahira, akwai kwalliya da take bayyana, wazinatun batina, sannan akwai kwalliya da take boye. Idan aka ce kwalliya da take boye, la yaraha illa zawji, babu mai kanin wannan kwalliyar sai dai mijinta. Wannan shine wato kwalliya na boye. Fa amma zinatun zahira, amma kwalliya da take bayyane shine kamar mayafin da ta sa ko hijabi da ta sa ko zani da ta daura, kaga wannan kwalliya ne wanda ya bayyana kowa ya ganta zai gane. Wa amma zinatul batina, kwalliya na boye shine wanda Allah ya ce kar wani ya gani sai wasu mutane da aka kirga, amma kwalliya na bayyane babu laifi dan wasu sun gani. Saboda haka anan da kwalli wa siwaru da warwaro wal khatamu da zobe, wannan duk sun shiga kwalliya na boye, saboda asali ba a son ganin jikinta. Wannan shine fahimtar Abdullahi bin Mas'ud, gaba ɗaya jikinta ba a son ganin shi. Abinda Allah ya halatta a gani shine kwalliyar da ta bayyana, wanda kwalliya da ta bayyana ko shine suturar da ita ta sa, inda ba inda za a yi ta hana mutane su ga irin rigan da ta sa ko irin hijabin da ta sa ko irin khimar da ta sa a kanta, wannan ba za ta iya hanawa ba. Wannan fahimta ta Abdullahi bin Mas'ud tana da magoya baya, haka nan fahimtar Abdullahi bin Abbas da kuma fahimtar Abdullahi bin Umar, cewa fuskar mace da tafukanta ba wato ba al'aura ba ne, don haka mace tana nuna su. Wannan fahimtar waɗannan sahabbai kenan, wanda wannan fahimtar galibi akasarin malamai akan ta suke, akasari hatta malaman tafsiri da yawa da malaman fiqh, idan ka buɗe littafai za ka gani ana cewa fuskar mace da tafukanta ba laifi ba ne, wato ba al'aura ba ne, suna cikin abinda Allah ya ce illa ma bahara minha, sai dai kwalliyar da ta bayyana. Amma shi Abdullahi bin Mas'ud ya ce la, fuskar mace ba kwalliya ba ne, halitta ce. Hannun mace ba kwalliya ba ce, halitta ce. Idan aka ce kwalliya ana nufin wato wani abu da mace ta ƙara ma jikinta na ado, ko dai ta wajen zobe da sauransu. Don haka anan da fuskarta da hannuwanta duka al'aura ce. To wannan fahimtar ta fi ƙarfin hujja, babu shakka, fahimtar Abdullahi bin Mas'ud. Kuma akwai malamai da dama, hatta mazhabobi, manyan mazhabobi na fiqh din nan, akwai malamai da yawa wadanda suke da wannan fahimta. La shakka, idan ka dubi littafin Al-Qawanin Al-Fiqhiyya na mazhaba ta Imam Malik, shafi na 294 za ka gani, haka na Ash-Sharh As-Saghir a juz'i na farko shafi na 401. In ka dawo ga mazhabar al-Imam Abu Hanifa, nan ma akwai waɗanda suke tabbatar da wannan fahimta ta Abdullahi bin Mas'ud, wanda yana hashiyatu Ibn Abidin a juz'i na farko shafi na 407. Hatta mazhabar ta al-Imam Shafi'i, nan ma haka, kamar littafin al-Imam Nawawi Rawdatu Talibin, yana juz'i na 7 shafi na 21. In ka dawo mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, wanda shine zahiri fahimtar al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad yana da fahimtar Abdullahi bin Mas'ud, wato duka jikin mace al'aura ne. Ba a halatta a ga fuskar mace ba, ba a halatta a ga hannuwanta ba. Ko ina haramun ne ganinsa, sai dai suturan da ta sa, wanda shine ya bayyana. Wannan yana cikin Al-Mughni na Ibn Qudama, mujallal na 76, shafin 259. Haka nan Kitabul Insaf, wanda shi ma littafin mazhabar al-Imam Ahmad ne, yana mujallal na farko shafi na 452. Wato akwai dalilai waɗanda suke ƙarfafa cewa duka jikin mace al'aura, ba wai fuskanta da hannuwanta an ware. Na'am, ba shakka akwai wannan fahimta, kuma ita ce fahimtar ma da tafirin jaye. Akasarin malamai suna da tafiya a kan wannan, musamman malaman tafsiri da malaman fiqh. Amma fahimtar Abdullahi bin Mas'ud ta fi ƙarfin dalili. Hujja na ɗaya da ya sa Abdullahi bin Mas'ud ya ce illa ma zahara min ha, ɗin nan ba jikinta ba ne, illa ma zahara min ha, adon da ta yi ne, domin Allah yana magana a kan ado ne, ba jikin matar ba. Allah tabaraka wa ta'ala yana magana a kan ado ne. Wala yubdina zinatahunna, kada mata su bayyana ado, ba ma jikin nasu ba. Sai Allah ya ce illa ma zahara minha, kaga kenan ana magana ne akan hijabin da ta sa ko rigan da ta sa ko zani da ta daura, wanda shine ma zahara minaz zina. Abinda yasa Abdullahi bin Mas'ud yake da wannan fahimta, domin da farko Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, lalle ne mata yulqina, shine yadribna, يلقين خمرهن على جيوبهن واتو الله ينا چوا ماتا سسكي واتو كل بنسو يزمن تو يا رفي ويانسو ويان ما تشي اكي نفي دا الجيب جيوبهن واتو ويان ريغنسو Allah madaukaki yace mata su saki ainihin kallabin da suka sa har sai ya rufe wuyansu fa amara bi sadlil khimar ala aljaybi idan Allah yace mata su saki wato kallabi ya rufe fuska ya rufe wuyansu idan aka ce ya rufe wuyansu ai kaga zai fara rufe fuska shine bayanin Abdullah ibn Mas'ud ya za a rufe wuya fuska na bude shi yasa malamai ke cewa إذا أمر بسدل الخمار على الجيب kaga kenan yashmalul wajha min babin aula kaida ne idan aka ce mace ta rufe wuyanta to fuskar ta ma zai rufe kenan walam yadkhulul wajha li anna al-khimara sayughathihi man nam ba a ce ta rufe fuskanta ba aka ce ta rufe wuyanta ba sai an fada ba sai ka sani ba yanda za ka rufe wuyan nata wato sai dai idan ka rufe fuskanta wanda fahimta guda ne Ibn Hajar yana bayyana siffar da mata ma suka yi wanda za mu ji a nan gaba insha Allah. Illa dai babban abu shine Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni mata su rufe wuyansu kamar yadda ya zo cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi yana fassara wannan aya kana min adatin nisa'i fil jahiliya izharu ba'd al-mafatin allati yajibu satraha a zamanin jahiliya al'adar mata ita ce su rika bayyana sassan jikinsu wanda ya kamata a rufe sai su bayyana yace a zamanin jahiliya wa zalika tahta raqaba inda futhatul qamis a zamanin jahiliya maimakon mace ta rufe wuyanta sai ta bude sai a mata riga wato rigar sai ta zama to mai fadin wuya idan ya zama yana da fadin wuya za ta zama ana ganin nonon ta kenan kaga wannan zamanin jahiliya kuma ya sake dawo ba saboda ai har yanzu ma haka matan suke yi za ta bar nonon ta ana gani shine sai Allah yake wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata su sake kallabin su ya rufe wuyan rigunan su wato Allah yake su rika rufe wuyan rigunan su kar a ga ainihin nonon mace wadalika tahta raqaba inda futhatul qamis allati tabharu min haqqihi ya'ani an yustatar ya kamata a ce mace ta rufe ainihin wuyan riganta wannan shi ke nuna cewar mace ta fito da nonon ta a gaban jama'a tana ba ma yaro shi ma ya saba ma ka'ida ga Allah ya ce ta rufe wuyanta ke dan ba a son ma a ga saman wato ba a son a ga jikinta al-Imam al-Bukhari yayi babi musamman saboda fassara wannan aya din babi waliyadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna fasaran wannan gurin yace babi akan cewar Allah mata su rufe wuyan rigunansu wato da kallabinsu su sake kallabinsu yanda zai kai ga rufe wuyan rigunansu ba a son a ga rigar mace a ga wuyanta a fili sai kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wato Aisha ta ba da labari wanda hadisin Imam Bukhari ya kawo shi lamma nazalat hadhihi al-aya a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata su sake kallabin su ya rufe wuyan rigunan su Aisha tace akhadna usurahunna fashaqqatnaha min qibal al-hawashi fahtamarna biha sai mata suka kama zannuwan su ta kasan zannuwan suka keta suka tsaga suka fitar da kallabi daga cikin waɗannan zannuwa ya zamanto sun daure wuyan nasu ta inda ba a ganin wato jikunan su Aisha take ba da labari yanda sahabban annabi suka amsa a lokacin da Allah ya yi wannan umarni akwai riwayar da saida Aisha ta yi addu'a tace yarhamullahu nisa almuhajirati alquwa ya Allah ka yi rahama ga matan muhajirai na farko Aisha ta ce Allah ta musu rahama wato ta tuna biyayyen da suka yi ma Allah shi yasa take musu addu'a lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata su rufe wuyan rigunansu da ragowar kallabinsu shaqaqna aknufa murutahunna faqtamirna biha. Ya zaman to sai suka tsaga wato ainihin zannuwansu da suka tsaga sai suka sai suka daure wuyan nasu da shi. Hadithin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadithi na 4102. Akwai riwayar Safiya bintu Shayba da ta bada labarin ita Aisha. Safiya tace zakarna inda Aisha ne sa'a Quraysh wa fadluhunna. Wata rana mun je wajen Aisha, ita wannan Safiya tana cikin tabi'ai take bada labari. Wata rana mun je wajen Aisha sai muna magana game da matan muhajirai, matan Qurayshawa, kamar yadda zaka zauna kuna tattauna falalan sahabbai a ce ai Sayyidina Abubakar yana gaba da kowa sai Umar sai kaza. Sun zauna gidan Aisha sai suna tattaunawa game da matan muhajirai, tunda mata ne su ma sai suna magana akan matan da suka fi daraja a cikin sahabban manzon Allah, su ne matan Qurayshawa, wato al-muhajirun, matan su shine tana suna tattaunawa din nan. Sai ita Aisha ta katse musu zancen tace inna Quraishin lafudaba, babu shakka Qurayshawa manyan mutane ne, walakin ni wallahi ma ra'aytu afdala min nisa'i al-ansar. Aisha tace amma ni wallahi na rantsa da Allah ban taba ganin matan da suka fi daraja irin matan musulman Madina ba. Ji Aisha tana gaya musu, wato su suna tattaunawa suna ganin kamar tasashin maza ne, tasashin maza al-muhajirun su ne farko kafin al-ansar, ko da ta wajen falala ne wanda haka Allah ya jera a cikin al-Qur'ani. To sai suna tattaunawa akan matan ma haka ne, matan ma matan da suka fara hijira suna gaba da matan Madina. Suna tattaunawa sai Aisha tace eh matan Makka din, matan da suka fara hijira, matan Qurayshawa suna da falala ba shakka. Amma Aisha sai da tarantsa tace wallahi ban taba ganin mata waɗanda darajar su ta kai na matan sahabban manzon Allah mutanen Madina ba. Ji Aisha, kaga Aisha tana ganin matan al-ansar darajar su ta tsara matan al-muhajir. Sai ta bayyana dalili tace ashadda tasdiqan bi kitabillah, matan Madina sun fi tsananta gaskanta littafin Allah akan matan Makka. Wala imanan bi tanzil, matan Madina sun fi gaskan sun fi imani da ayar al-Qur'ani fiye da imanin da mutanen mata al-muhajirat wato suke ci. Sai ta bada misali tace kaga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta suratul Nur, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, lokacin da Allah ya ce mata su sanya kallabi wato ya rufe ainihin wuyan rigunansu wato shine al-khimar, فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ, lokacin da Allah ya saukar da wannan aya maza suka dauki ayoyi suka koma gidajensu suna zuwa kowanne mutum sai ya ga wa matar sai ya ce Allah ya saukar da aya fa. Kun ji ga abin da Allah ya ce waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, wannan ya tafi gida ya gaya wa matarsa, wancan ma ya tafi gida ya gaya wa matarsa, yani ma unzila fiha, ayoyin da Allah ya saukar na al-Qur'ani. Shine Aisha tace to abin da yasa na gaya muku babu mata dake da imani kamar matan Madina, ma minhunna imra'atun illa qamat ila mirtiha, duk matar da mijinta ya zo gida ya ce mata Allah ya saukar da al-Qur'ani, ya saukar da aya, ya ce mata su rufe wuyansu, sai ta ɗauki zaninta ta tsaga nan take kamar sun haɗa baki. In ji Aisha fa asbahna, da gari ya waye aka zo sallar asubahi sai gashi sun zo da uniform. In ji Aisha kuma sai ka ɗauka kamar mitin suka yi, fa asbahna yusallina subha mu'tajiratin, sai gashi sun haɗu a sallar asubahi matan Madina kaf, wato kawunansu sun naɗe yadda ka san an yi rawani saboda kallabin da suka ɗaɗɗaura, ka anna ala ru'usihinna al-girbana. Aisha ta ce in ka dubi masallacin sai ka ɗauka hankaki ne suka sauka akan matan Madina, wato saboda yadda suka yi aiki da umarnin Allah gaba ɗayansu sun rufe wuyansu kuma da kallabin, wato sai Allah ya nufa da yake baƙin launi a wannan lokacin suka yi amfani da shi. Kowace mace sai ta tsaga zaninta, zanin kuma baƙi ne, launul girbana aswad, shi yasa Aisha ta bada misali da hankaka, saboda launinsa baƙi ne. to galibin zannuwan nasu baƙaƙe ne sun tsaga sai mace ta yi kallabi da shi ta rufe wuyanta yanda ka san mutane ke naɗa rawani haka matan suka ringa yi fa asbahna yusallina subha mutajiratin wa launul gurabi aswad shi yasa Aisha take ba da misali da hankaka in ka dubi masallacin kai ka ɗauka hankaki ne suka sauka akan wasu mutane wato saboda launin ainihin kallabin matan Madina saboda amsa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi kuma al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisin ita wannan matar Safiya bintu Shayba kamar yanda ta bada labarin hadisin Aisha haka nan ta bada labarin hadisin Ummu Salama ita ma Ummu Salama matar manzon Allah ce Safiya tace lamma nazalatil ahzab wannan kuma ba ita wannan ayar bane Safiya bintu Shayba tace lokacin da Allah ya saukar da aya ta 59 na suratul ahzab yudnina alaihinna min jalabibihinna a gaya wa mata su sassauta jallabiyarsu yanda jallabiyar za ta ringa jan ƙasa kharaja nisa'ul ansari ka anna ala ru'usihinna al-girban min al-aqida nan ma haka ta bada labari wanda Ummu Salama ita ma ta bada labarin haka din kamar yanda Aisha ta faɗa wato matan Madina sun taho masallaci sun rufe wuyansu da baƙaƙen wato ƙyalle ƙyallen da suka tsaga suka rufe suka yi kallabi da shi kuma suka rufe wuyan nasu wato launin baƙi ne hadisin Ummu Salama shi ma yana sahihu Abi Dawud hadisi na 4101 kaga a wannan hadisai waɗannan hadisai da muka karanta Aisha ta yaba wa matan al-muhajirun al-uwal matan muhajirai na farko ta yaba musu sannan kuma ta yaba wa matan Madina sai ka ɗauka to wane ne gaba shine Ibn Hajar ya ce yumkin al-jam'u baina riwayataini bi anna nisa al-ansar ba darna ila zalika ba shakka su ma matan al-muhajirun al-awwal wan uwal su ma sun yi bi umarnin Allah amma abinda Aisha take cewa matan musulman Madina sun fi gaggauta bin umarnin Allah su suka fara gaggauta biyayya ga Allah ta wajen aiki da wannan ayar kafin matan al-muhajirun shine Ibn Hajar ya ce wa sifatu zalika an taba al-khimara ala ra'siha wa tarmiyahu min al-janib al-ayman ala al-atiqi mace za ta sanya kallabin idan ta rufe kanta sai ta jefa gefen wato gefen ainihin kallabin nata ta gefen hagu in ta jefa ta gefen hagu kaga ta rufe wuyan nata kanta na rufe wuyan ta na rufe wa huwa taqannu' wannan shi ake nufi da at-taqannu' wanda mata suna yi har yanzu mace ta yafa khimar in ta yafa khimar sai ta jefa gefen nan ta hagunta kaga in ta yi haka fuskar ne kadai za a gani amma ta rufe wuyan nata wanda shi ma ya dace da abinda magabata suka fassara wannan aya da shi kanu fil jahiliya tusdilu almar'atu khimaraha min wara'iha a zamanin jahiliya idan mace ta sa khimar sai ta jefa ainihin jelan khimar din ta baya sai zama ana ganin wuyanta wa takshifu ma qaddamaha fa umirna bil istitar sai aka yi musu umarni su rufe wuya wal khimaru lil mar'a kal imamati lir rajul idan aka ce al khimar inda Allah yake umarni da shi wal yabribna bi khumurihinna al khimar kamar rawani ne ga maza babu bambanci inji Ibn Hajar yanda zaka ce rawani ga namiji haka al khimar yake ga mace so idan Allah yake mace ta rufe wuyanta da khimar kaga ana nufin kallabin da ke kanta ta tabbata yayi fadi yanda za ta rufe wuyanta ba a ganin shi to wannan dalili na farko wanda yasa aka samu malamai da ke ganin idan an ce mace ta rufe wuyanta to kaga kenan rufe fuskar nata ya fi kusa domin menene a wuyanta na kyau wanda babu shi a fuskanta jama'a sun fi sha'awar ganin fuskar mace akan wuyanta idan Allah zai ce mace ki rufe wuyanki to fuska fa wannan dalili guda kenan dalili na biyu wato shine aya ta 53 ta suratul ahzab wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi
ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuhal ladina amanu ila ولكن بعد عيدكم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مرتبطين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
إن تبدوا شيئا أو تخفوه
فإن الله بكل شيء عليم فإن الله كان به عليما
واتو wannan aya ta suratul ahzab aya ta 53 ita ma tana cikin dalilai wadanda suka sa Abdullah ibn Mas'ud yake cewa fuskar mace da hannuwanta suna cikin al'aura ba sa cikin ado da aka halatta wa mace ta nuna يا أيها الذين آمنوا يا قوتنا سكي إيماني لا تدخلوا بيوت النبي كذا خلق شجع جدا جن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يؤذن لكم سيدفا إذا أمك إذني إلى طعام زوا كتشن أبنتي إذا أن كراك كذو كتش أبنتي والنبالي في غير ناظرين إناه أما با ويكذو كشجع جدا كذونا كنا جرا نونا أبنتي با kuna jiran abinci ya nuna a baku walakin idza du'itum fadkhulu idan an kira ku ku shiga in ba a kira ba kar ku shiga fa idza qa'imtum fantashiru idan kun ci abincin kuma idan an kira ku kun ci abincin to sai kuwa sai kowa ya fita wala musta'anikina li hadithin kar ku zauna kuma kuna daiba kewa ta zance musta'anikina bil hadisi kun zauna bayan an gama cin abinci kuna hira Allah ya hana inna zalikum kana yu'zin nabiyya wannan abin da kuke yi yana cutar da annabi fa yaskahi minkum shi annabi yana kunyar ku wallahu la yaskahi min alhaqi Allah ku baya kunyar fadan gaskiya dan haka ba daidai bane abin da kuke aikatawa Allah yana tsananin son annabi wato duk abin da zai bata ran annabi Allah tabaraka wa ta'ala yana maganin sa kaga akwai wani abu da sahabbai suke yi matalauta a wannan lokaci wadanda ba su da abinci suna saikin lokacin girki idan suka tabbata lokacin girki a gidan annabi yayi to sai a shigo a zazzauna tun girkin ma bai kare ba ana kuma hira ana hararin tukunya lokacin da aka gama aka ba su bayan sun cin kuma ba za su tafi ba a zauna kuma a ci gaba da hira to wannan abin annabi ba ya son shi amma ya kasa hana su saboda kunya Allah ka sa mu koyi da manzonka وإذا سألتموهن متاعا شيني الله يجيتو كما إما ذاكو تنبيما تن النبي ونكايا ذاكو تنبيما تر النبي ونأبو فاسألوهن من وراء حجاب كتنبيسو أباي حجابي أباي شامكي باقوا أغنو فسكا هديك باقا أكو إلابو لتكاني ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن حكاً شيئا فتركا كزكا تنكو دناسو wuyin haka shi yafi tsarkaka zukatanku da kuma zukatansu idan Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da irin wannan doka a gidan annabi mu kuma an ce mu koyi da manzon Allah ashe kaga kenan da mu ake wama kana lakum an tu'dhu rasulullah baya halatta gare ku ku cutar da manzon Allah ku yi wani abin da zai cuci annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji zafi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kuma kada ku auri ba matansa a bayan ya tafi har abada wannan ayar ita ce ta haramta a auri matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan annabi ya sake ta kafin ya rasu idan manzon Allah da kansa ya saki matan kafin ya rasu kana da damar ka aura amma idan manzon Allah ya rasu shi yasa aka ce min ba'dihi rasuwa yayi ya bar mata ita wannan mata ba a aurenta har abada saboda matar manzon Allah ne a gidan aljanna inna zalikum kana indallahi azima wannan abin da kuka aikata wato yana da girma a wajen Allah indallahi azima wannan shi ya nuna wato darajar annabi Muhammad a wajen Allah idan zai zama ga wani abu da aka yi na kuntatawa ga annabi sai abin ya zama yana da girma a wajen Allah kaga Allah ya karbe wannan cutar wanda ake wa manzonsa in tubudu shay'an aw tukhfuhu Allah yace in kun bayyana wani abu ko kun boye shi fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima to shi Allah ya kasance masani ne game da dukkan komai kaga ya nuna in ma akwai abin da zaka boye a zuciyarka to ka rika tunanin Allah fa baka boye masa ba shi ya sani ba abin da yake boya ga Allah to da ake kallon fuska da kallon tafukar hannuwan mace mubahan halal ne lama amarahum Allah ta'ala an yas'aluhunna min wara'i hijab da Allah bai ce idan zaku tambayi wani abu zaku tambayi matar annabi wani abu ku tambaye ta a bayan hijab a bayan shamaki inda aka ce fuskarta halal ne a kalla tafukanta halal ne a gani ba ma'anar hijab anan dalili na uku wato a suratul ahzab aya ta 59 Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wannan aya ta 59 ta suratul ahzab tana nuna cewar da fuskar mace da hannuwanta al'aura ne wanda shine yana cikin dalilai na Abdullah ibn Mas'ud da wadanda suke tare da fahimtarsa wanda mun kirga malamai da dama malaman sunna magabata ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul li azwajika ka gaya wa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai kaga Allah ya hada su a hukunci dai ko da matan annabi da ƴaƴan annabi da matan musulmai duk hukuncin su guda ne yudnina alaihinna min jalabibihinna su sassauta wato ainihin jallabiyyar da suka sanya jallabiyyar ita ce jilbab ita ce jalabib jam'unta jalabibihinna yanda in ka dubi tafsirin Ibn Athiyyah tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-jilbab jilbab shine thawbun akbar min al-khimar kaga can a suratul nur Allah yana magana akan al-khimar waliyadribna bikhumurihinna al-khumur wato kallabi ne yana rufe kan mace zuwa wuyanta amma idan aka ce al-khimar jilbab wanda wannan aya ta suratul ahzab aya ta 59 tana magana ne akan jilbab shine yudnina alaihinna min jalabibihinna jalabibihinna al-jilbab malami suka ce thawbun akbar min al-khimar min al-khimar domin wancan al-khimar kallabi saman mace yake rufewa amma idan aka ce jilbab yana rufe mace ne gaba dayanta wanda shine bayanin Abdullah ibn Mas'ud da kuma Abdullah ibn Abbas suna cewa ar-rida'u mayafi ne gaba daya shine a lokacin ake kiransa jilbab yani thawbun akbar min al-khimar ya dara al-khimar ya dara kallabi shi kallabi yana rufe saman mace amma jilbab mayafi ne da mace za ta lulluba da shi gaba dayanta والصحيح انه الثوب الذي يستر جميع البدن الامام القرطبي يجي تفافي مايافي idan mayafi ya rufe jikin mace gaba daya sunan shi jilbab ba dole sai riga ba idan riga ne ya rufe jikin mace gaba daya to shi ma ya zama jilbab to abinda Allah yake mace in za ta sa jilbab ta sassauta shi yanda zai rufe jikinta gaba dayan shi zalika adna ayyu urafna abinda ake so shine mace ta rufe jikinta ta yanda ba za a iya gane wacece ba fala'i udaina bare a cutar da ita وكان الله غفورا رحيما الله يا كسانتي مي يوان غفارا الله يا كسانتي مي يوان جنكاي الله يا يؤمرني كما كان النبي دا يايانسا دا ماتان مؤمني ان يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب المرأة شيني ملا ملاءتها وان شيني اكي نفي دا الثوب الواسع ما يافي دا زمانتو مي فادي wanda yake rufe jami'al badal duka jikin mace tunda Allah yayi umarni ga matan annabi da matan da yaransa da matan mu'minai wannan umarni wajibi ne Allah yake zalika adna an yu'rafna me hikimar jilbab kar a gane mace shikenan ba za ta nuna fuskanta ba ko duk kayan da mace za ta sa idan dai har ta bar fuskanta a fili za a gane ta ce da Allah ke magana ta lullube jikinta da shi shine yace yudnina alaihinna min jalabibihinna ya karshen magana da yake cewa zalika adna ayu urafna wanda hikimar ita ce kar a gane mace don haka yasa sanya jallabiya ga mace ba ra'ayi bane umarnin Allah ne in aka ce jilbab ana nufin riga mai fadi don haka ba dole sai ya zama to rigar hijab yanda mata ke magana a kai ba idan aka samu riga mai fadi ko mace ta nannade mayafi mai fadi wanda a zamanin manzon Allah mayafin ana kiransa jilba matukar dai ta rufe jikinta gaba ɗaya shikenan makasudin abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shikenan tunda annabi Allah ya yi umarni ga matan annabi da ƴaƴansa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kaga kenan hijabi ga mace ba ra'ayi bane farilla ne qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina kaga yawa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su sanya hijabi wannan hijabin kaga maganar ba ra'ayi bane bare mace ta ce zan iya ajewa saboda haka sai ta biya ta don haka yasa malamai suka rubuta littafai musamman akan hijabi shin ra'ayi ne ko kuwa addini ne ba ra'ayi bane tunda ga umarnin Allah ga annabi Muhammad ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli azwajika ka gaya wa matanka ashe kaga ba ra'ayi gaya wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai don haka wajibi ne matan musulmai su kiyaye dokokin Allah waɗannan dokoki da Allah ke magana akai kada mace ta bar wuyanta ana gani idan za ta sanya sutura ta tabbata ya rufe jikinta gaba ɗaya har ƙasa shine yudnina alaihinna min jalabibihinna amma sai mace ta sanya a siket sai ta dangale ƙafa wato duk abinda Allah ya faɗa shaidan yana neman musulmai su yi akasin shi akasi ba daidai da yanda Allah ke so ba shi namiji ana son ya dangale kayansa mace fa ta rika jan kayan a ƙasa sai aka canza yanzu namiji shine wanda yake jan nashi suturan mace fa sai ta dangala kayanta kaga shaytan sai yasa aka yi canji Allah ka tsare mu abu na hudu shine Allah tabaraka wataala a karshen wannan aya da muke fassarawa suratul nur aya ta 31 a karshen ta Allah madaukake yace wala yadribna bi arjulihinna kada mata su rika buga kafafunsu liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna saboda su sanar da abin da suka boye na adonsu in an mace na tafiya ba a san ta ringa bubbuga kafanta sautul khalqal wanda shi ma malaman tafsiri sun ce a zamanin jahiliya mata suna haka akwai sarkan kafa sarka da mata ke sawa a sawaye ko zobe da sauransu wannan ado ba haramun bane hatta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matan wanda suna sanya sarka a kafafunsu zobe duk wannan ado na mace ne ba laifi bane amma abinda ba a so shine abinda Allah ya ce mace in tana tafiya ta ringa buga kafan dan namiji ya ji karan wannan sarkan da ta sa kaga wata hanya ne na jan hankali gashi dai ta sa hijabi mai kyau sannan ta rufe jikinta amma cikin suturan naka ai akwai sarka da ka zo wucewa sai ta buga kafar saboda ka ji ainihin karan sarkan kaga ta ja hankalinka to wannan abin da ta aikata haramun ne to idan Allah subhanahu wataala yana cewa kada mace ta buga sawayenta li'annahu yunabbihu ila mawdhi'iz zina tana tafiya kar ta buga sawayenta bare wato ta dauki hankalin wani wannan ya nuna cewar Allah subhanahu wataala ya haramta mace ta aikata dukkan wani abin da maza wato za su yi sha'awarta ko za ta ja hankalinsu a kai. Dalili na biyar, wanda dalilan suna da dama, amma dalili na biyar wanda malamai suke bayarwa game da cewa duk jikin mace al'aura ne, fuskarta da hannunta, wannan ko da dai ya zo a fahimtar wata su sahabbai, ma fahimta ta Abdullahi bin Mas'ud al'aura ne. Hadisin Abdullahi bin Mas'ud, domin akwai hadisin da shi kansa ya ruwaito daga manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace innal mar'ata awratun, innal mar'ata awratun, lallai ita mace al'aura ce. Idan aka ce mace al'aura ce, kaga ya nuna dukkanta gaba dayanta ba a son a ga ko ina. Wannan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud, Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa. Manzon Allah yace fa idza kharajat istasharafaha ash-shaytan, idan mace ta bar gida sai shaytan ya daga darajanta. Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha, inda mace take zama mafi kusanci da dacewa da fuskar Allah mahaliccinta. Wa hiya fi qa'ri baytiha, shine idan tana zaune wato a tsakar dakinta, idan mace tana dakinta to ta fi zama kusa da Allah. A riwaya ta biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud yace wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baytiha, mafi kusancin yanda mace ke zama kusa da Allah, lokacin da mace ta fi zama kusa da Allah shine idan tana zauna a dakinta. Hadisin yana irwa'ul galil, hadisin 273, sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 1173, sahihul jami'i saghir, hadisi na 6690, haka nan silsilatu sahiha, hadisi na 2688. Wannan hadisin shi Abdullahi bin Mas'ud yace annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, mace gaba dayanta al'aura ne. Sai Abdullahi bin Mas'ud ya kasance a rayuwarsa yana karantar da wannan hadisin. Abdullahi bin Mas'ud yace innaman nisa'u awratun, ai mata da kuke gani gaba dayansu al'aura ne. Inji Abdullahi bin Mas'ud yace innal mar'ata la takhruju min baytiha, ku dauki misali, mace ta kan bar gida idan ta bar dakinta, wama biha min ba'sin, ba ta da wata damuwa na akida, tana da kyawun hali, tana da akida, tana biyayya ga Allah da manzo, ta fito daga gida kuma za ta tafi ne tafiya ta larura. Fa yastashrifu laha ash-shaytanu, amma duk da haka shaytan sai ya daga darajanta, wato ta bar gida ne fa ba wai a hanya na laifi ba, ta bar gida hanyar da shari'a ta yarda mata, an yarda mace ta sada zumunci, an yarda mace ta tafi ko da asibiti ne a larura da sauransu. To da amma fitan nata din nan sai shaytan ya daraja shi. Fa yaqulu, sai shaytan yace innaki la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi, ai da zaki wuce ta gefen wani, ai da yayi sha'awa. Kaga shaytan ya fara sa mata tunani. Wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha, mace tana sanya suturanta. Fa yuqalu, sai a ce aina turidina, ina zaki. Fatakulu, za ta ce a'udu maridan, zan dai gaida mara lafiya. Au ashhadu jinaza, ko zan halarci sallar jana'iza. Au usalli fi masjidin, ko zan tafi sallah a masallaci. Shine sai Abdullahi bin Mas'ud yace na'am. Kaga waɗannan ayyuka duka shari'a ta halarta, halal ne ga mace ta je gaida mara lafiya, halal ne ga mace ta je ta halarci jana'iza, halal ne ga mace ta je sallah a masallaci. Sai yace wa ma abadat imra'atun rabbaha misla an ta'budahu fi baytiha, amma dai babu inda mace za ta bauta ma Allah mahaliccinta kamar a ce ta bauta ma Allah a dakinta, bata bar dakinta ta tafi wani guri ba. Wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud, yanda yake ta karantarwa, hadisin yana sahihu targhib, hadisin 348. Sannan akwai hadisi sahabi na biyu, shine Abdullahi bin Umar. Abdullahi bin Umar shi ma ya ba da labarin hadisi mai kama da haka. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'atu awratun, ita mace al'aura ce. Idan aka ce mace al'aura ce, kaga babu wani yanki na jikinta da zaka ce banda nan. Manzo Allah yace almar'atu awratun, ita mace al'aura ce. Wa innaha idza kharajat istasharafaha ash-shaytan, kamar yanda yazo a hadisin Abdullah bin Mas'ud. Wa annaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baytiha, a hadisin Abdullah bin Mas'ud, manzo Allah yace mace ba ta zama kusa da Allah sai fa in ta zauna a daki. Wato idan mace na neman kusantar Allah, to zaman daki shi yafi. shi ma hadisin Abdullah bin Umar ya inganta yana sahihu tarjib hadisin 344 kaga an samu hadisin Abdullah bin Mas'ud an samu hadisin Abdullah bin Umar yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba babun fil ghaira wa ma dhukira fiha hadisin abubakar bin abdurrahman ibn al harith shi wannan yana cikin ahadul fuqaha as-sab'a ɗaya daga cikin masana fiqhu a zamanin tabi'ai manyan malamai bakwai da aka yi a tarihin duniya wanda ba a yi kamar su ba wannan malamin yana cikin su wadanda ke zaune a Madina Madinatul Munawwara shi wannan malami Abubakar bin Abdurrahman ibn al-Haris yace kullu shay'in min al-mar'ati awratun duk wani abu da ke jikin mace al'aura ne hatta gufurha hatta faracin wato farcenta farcen mace shi kansa al'aura ne wanda in ka dubi kitabu tamhid na Ibn Abdul Barri yana sharhin Muwatta idan al-Imam Malik ya kawo hadisin Sayyidina Abdullah bin Umar na cewa al-mar'atu awratun manzon Allah yace ita mace gaba dayanta al'aura ce to a kitabu tamhid Ibn Abdul Barri a mujallal na 6 shafin 363 yace wa ma ja'a fihi min kauni al-mar'ati awra يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم الأورا إذا أكتي ما تجب أن تعال أوراني سكاكا كي نعرفي كو إنا أجيكين تشيني تيلا تند باب ونجيفن دا بأك واريش أكتي بأ الأورا بني سو أما كمارين دا مكفتا وانا فهمتا كي كشي بيو فهمتا قداتا ما لمي وانا تاسمو فهمتا الصحابة منظر الله أخي عبد الله بن عباس أخي عبد الله بن عمر akwai manyan tabi'ai waɗanda suke ganin fuskar mace da tafukan hannuwanta ba al'aura bane in ka dawo hatta su Ibn Taymiyyah da dama malamai suna da wannan fahimta manyan malamai akwai kuma malaman da suke ganin ita mace gaba ɗayanta al'aura ce babu wani tashin jikinta da aka halatta wato ta nuna in ka ji Allah madaukake yana cewa ta nuna ado da ya bayyana ba jikinta bane shine abinda Abdullah bin Mas'ud yake faɗa wannan fahimtar ta fi karfin hujja Allah subhanahu wata'ala ya karfafa mana imani da abinda Allah ya shar'anta mana shi a cikin Al-Qur'ani to sai Allah yace ya kirga wannan shine abu na hudu da yazo a cikin ayar nan Allah ya kirga mutanen da mace za ta nuna musu adonta mutanen da mace za ta iya nuna musu ado Allah sai ya kirga su ko da ke ba duka bane amma don akwai waɗanda ba a kawo ba kamar kawunnai baffanni Allah tabaraka wa ta'ala bai kawo su a cikin wannan ayan ba amma waɗanda yana nuna dai idan mace tana da wani ɗan uwa wanda maharami ne babu laifi don ta nuna masa ado wato Allah ya tabbatar mana ba kowaye ya kamata mace ta yi mar ado ba to wannan a zamanin sahabbai kenan a zamanin yau kuwa mata ba su yin adon dan maza sai dan waje to wannan shine haramun ne dan da farko Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su yadda su bayyana adon su illa ma zahara minka sai dai abin da ya zama dole sai an gani kamar rigan da ta sa hijabi launin sa to wannan shine sai Allah ya sake maimaitawa wala yubdina zinatahunna kada mata su bayyana adon su illa li bu'ulatihinna sai fa ga mazan su inji Allah subhanahu wataala an fara da namiji miji shi ake nufi da ba'd ma'anahu az-zakaru min az-zawjayn kamar yanda yazo cikin littafin lisanul arab na ibnu mandur a juz'i na 11 shafi na 58 al-ba'lu wato shine miji kamar a ce az-zawju la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kada mata su bayyana kwalliyansu kada su bayyana adonsu sai ga mazajensu mazajen aure wato mace in ta yi ado to ta yi wa mijinta aw aba'ihinna ko iyayensu idan mace ta yi ado domin mahaifinta wannan ba laifi ba ne aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma surukansu iyayen mazansu idan mace ta yi ado sai surukinta wato baban mijinta sai ya ga wannan adon ai ba laifi ba ne tunda baban miji ta maharami ne ba za ka aure shi ba har abada aw abna'ihinna ko ko ƴaƴansu idan mace ta yi ado a gida sai ɗanta ya gani wannan babu laifi shi ma tarbiya ne aw abna'i bu'ulatihinna ko ko ƴaƴan mazansu ƴaƴan maza ko da ba ɗanta bane idan dan mijinta ne ya zama maharami gare ta saboda kai idan ta yi wani ado ko ta yi kwalliya sai dan mijinta ya gani wannan ba laifi bane aw ikhwanihinna ko ƴan uwansu kamar misali kaninta da wanta wanda su ake nufi da ikhwanihinna ta yi kwalliya kaninta ya gani ko wanta ya gani aw bani ikhwanihinna ko ko ƴaƴan ƴan uwansu kamar misali dan kaninta da dan wanta ai kamar ƴaƴanta ne saboda haka ba laifi bane da ta yi ado sun gani aw bani akhawatihinna ko ko ƴaƴan wato ƴan uwanta mata tana da yawa mace mace tana da ɗa wannan babu laifi don ɗan ya ga adon da ita ta yi saboda ɗanta ne idan aka ce ɗanyarta ko ɗan ƙanwarta ai kamar ɗanta ne aw nisa'ihinna ko ko matansu to wannan sai ya samu saɓanin fahimta Allah ya kirga mutanen da babu laifi mace ta nuna musu ado a nan sai ya ce aw nisa'ihinna ko matansu in ka dubi littafin tafsiri za ka ga fassara ta zo kashi uku haka na littafin fiqhu me yake nufi da babu laifi mace ta nuna wa mace mace ta nuna wa mace wato ado ila salatin li kulli min hadali kowanne akwai hujja da malamai suka bayar akai na farko almuradu bizalika jami'un nisa'i ala al-itlaq kowace mace tana da damar ta ga adon da mace ta yi misali idan mace ta yi kwalliya wata mace ƴar uwarta ba laifi bane idan ta ga wannan kwalliyar shi sa Allah ya ce nisa'ihinna kamar wato duka mata ko waɗanne iri suna da damar su gani wannan shine fassarar al-Imam Zamakhshari wanda yana kitabul kashaf mujallal na uku shafi na 236 haka ma Ibn al-Arabi a littafin ahkamul Qur'an a mujallal na uku shafi na 137 yace as-sahihu indi anna zalika ja'izu li jami'in nisa da Allah madaukaki yace aw nisa'ihinna wato duk mata idan mace ta yi kwalliya duk wata mace halal ne ta ga wannan kwalliya kowace mace halal ne wannan fahimta ta farko kenan fahimta ta biyu arada bizalika al-mu'minati faqat wa laysa jami'u an-nisa wasu malamai suna ganin da aka ce nisa'ihinna ai yana ishara ga cewar ba duka matan bane matansu da kamar ana nufin duka mata ne ba za a kawo lamirin ya koma kansu ba tunda har aka sanya lamiri yana gwada cewar mata musulmai idan aka ce nisa'ihinna babu laifi mace musulma idan ta yi kwalliya wata mace musulma ta gani kaga babu laifi amma banda mace kafira yani sanafun nisa'il mu'minati wanda shine fassara al-Imam Jassas al-Litafi Ahkamul Qur'an yana tafsiri Ibn Atiyah al-idafa ila dhamirin niswa tu'ti khususiyya mu'ayyana li ha'ula'i niswa da Allah yace aw nisa'ihinna da Allah yace aw nisa'i amma sai aka ce aw nisa'ihinna yana nuna cewar banda wasu matan sai dai mata musulmai wannan shine dalilin da yasa kaji wasu na cewa ba daidai bane mace kafira ta yi kitso wa mace musulma amma babu hujja a kai illa dai kawai tawili da kuma la'akari da abinda Allah ya faɗa a wannan aya babu laifi don mace kafira ta yi kitso ga mace musulma saboda mata kafirai ba al'aura bane ga mata musulmai amma abinda malamai suka yi magana sharadi ne a samu amana sharadi ne a samu amana domin idan matar ba ta da aminci tana iya zuwa ta siffanta suran matarka musulma ga wani kafiri tana iya zuwa ta gaya ma wani kafiri ai a garin nan akwai kyakkyawar mata ita ce matar wani saboda rashin imani tana iya fallasan al'amarinka wannan dalili ne yasa kaga malamai ke kyamar a ce mace ta kusanci kafira har ma tana mata kitso tana yiwuwa tunda su kafirai ba amana ne da su ba tana iya zuwa ta fallasa amma kuma ana samun masu amana din kamar yadda Allah ya faɗa a suratu Ali Imran minhum man in ta'amanhu bi dinarin yu'addihi ilayka wanda ya nuna cewar ba duka kafirai ne suke cin amana ba idan aka samu kafira mai hankali mai amana babu laifi ta yi kitso ga mace musulma so anan fahimta ta uku kuma ta nisa'ihinna shine al-mukhtassati bihinna bis-suhba wasu malamai na ganin da Allah madaukaki ya ce aw nisa'ihinna yana nufin ita mace musulma idan ta yi ado to ba kowace mace aka yadda ta ga wannan adon ba me yasa aka ce nisa'ihinna ana nufin sai matan da suke da alaka da ita wato waɗanda suke da hulɗa da ita a gida kamar misali akwai wasu mata da ke hidima a gidan ko akwai wasu mata kishiyoyinta kaga ita ma sun haɗa zama a gidan ko ko ya zamanto an yi wata baƙuwa a gidan so waɗanda matan da suke wannan gidan sawa'un kunna muslimatin aw ghayru muslimatin ko da ba musulmai ba ne in dai zaman gida ya haɗa su babu laifi don sun ga adon da mace ta yi nan ma Allah madaukaki ya girga wanda wannan shi ke gwada maka nuna ado da mata suke yi ba ƙaramin laifi ba ne shi fa Allah da kansa ya saukar da aya ya girga mutanen da mace za ta nuna musu adonta sai ga shi wannan ka'idar an batta Allah ka samu dawo kan wato ayoyinka wato Allah madaukaki ya ce aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abubuwan da hannuwansu na dama suka mallaka musu wato ana nufin bayi kenan kaga kenan idan mace ta yi ado idan tana da bawa a gidan shi wannan bawan yana iya ganin adonta ba laifi ba ne tunda Allah ne da kansa ya halatta aw ma malakat aymanuhunna in ka duba tafsirin al-Imam at-Tabari Jami'ul Bayan yace ikhtalafa ahlut ta'wil fi dhalika fa qala ba'dhum aw ma malikihinna to wanda shine fahimtar sa fa innahu la ba'sa 'alayha an tuzhira lahum min zinatiha ma tuzhiruhu li ha'ula'i kamar yanda mace za ta yi kwalliya mijinta ya gani haka nan aka halatta mace ta yi kwalliya bawanta ya gani ba laifi bane akwai wani labari ma da Anas ya bayar Allah ya kara masa yarda Anas ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gida daya saboda haka ya ga al'amuran da suka auku tsakanin shi da ƴaƴansa yace an inna nabiyya ata Fatima bi abdin an samu lokacin da Annabi ya kawo bawa ya ba ma Fatima ya taho gidan shi Annabi da kansa ya taho gidan da bawa sannan ya danka ma Fatima saboda wannan bawan ya dinga mata hidima kana kad wa habahu laha wato Annabi ya mata kyautan wannan bawan kala wa ala Fatima radiyallahu anha thawbun Fatima tana sanye da wani mayafi a lokacin idza qanna addihi ra'saha idan ta rufa kanta lam yablug rijlaiha sai zama bai isa kafafun sai ga kafafun a fili wa idza qattat bihi rijlaiha idan ta sauko da mayafin kasa ta rufa kafafunta lam yablug ra'saha sai zama to kanta kuma mayafin ba zai rufe ba tana ta kici kasa wato tana kokari ya za ta yi wannan mayafin ya rufe ta manzo Allah yana kallo sai Annabi ya ce mata a innahu laysa alayki basu me kike wahal da kanki babu laifi innama huwa abuki wa gulamuki ai mu biyu ne a gidan daga babanki sai bawanki inji manzo Allah kaga yana nuna bawan ta din nan ba laifi bane dan ya ga wato fuskar ta kamar yanda Allah tabaraka wataala ya haramta wasu su ga jikinta ba laifi bane babanta ba laifi bane ga jikinta bawanta babu laifi dan ya ga fuskanta da hannuwanta wannan hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 4106 Ibn al-Arabi littafin Ahkam al-Qur'an yace wa atlaqa ulama'un al-muta'akhiruna al-qawl bi anna gulam al-mar'ati min zawi maharimiha malamanmu sun tabbatar da cewa idan mace tana da bawa to shi wannan bawan yana cikin maharamai na ita wannan matar idan aka ce maharami yahillu minha ma yahillu lizil maharam duk abinda mace za ta iya nuna shi ga maharami tana iya nuna shi ga wannan bawa dama abinda mace take iya nuna ma wani maharami shine fuska da tafuka illa iyaka to kaga babu laifi dan bawa ya gani wa huwa sahihu fil qiyasi al-imam al-qurtubi ya fada a tafsirin sa in ka duba tafsirin surat an-nur ayat da muke karantawa wato babu laifi dan mace ta nuna adonta ga bawanta haka nan al-imam al-alusi a ruhul ma'ani ibn qudama a littafin al-mughni mujallad na 7 shafi na 459 wace wa abdul mar'ati lahu an-nazaru ila wajhiha wa kaffaiha bawan mace an halatta masa ya kalli fuskar ita wannan matan ya kalli tafukan hannuwanta an halatta mishi saboda Allah ya ce aw ma malakat aymanuhunna a wannan aya haka nan Ibn Taymiyya a littafin majmu'u fatawa mujallad na 22 shafin 111 yace Allah ya ce aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna yadullu ala anna laha an tubdi zinata al-batina li mamlukiha. Wannan aya ta nuna babu laifi mace ta nuna adonta ga bawanta. Fa hadha yaqtadi jawaz nafri al-abd ila mawlatihi, kaga ya nuna idan mace tana da bawa, bawan nan yana iya kallon fuskanta har ma yi magana da ita ta yi magana da shi. Waqad ja'at bidhalika al-ahadith, an samu hadisi da dama wanda cikin su shine hadisin Anas da muka karanta. Wa hadha li ajli al-haja, bawai bawan mace yana cikin zawil mahram bane, a'a yawan bukata saboda zama da ake da shi bawa, yawan bukatu da ake da shi wajensa, yasa Allah ya sassauta hukunci. Li'annaha muhtaja ila mukhatabati abdiha akthar min hajatiha ila ru'yati shahidi, bukatar da mace take da shi wajen magana da bawanta yafi bukatar da take da shi wajen neman shaida. Idan an kulla ciniki ana neman shaida, ko al-mu'amil wal-khatib, shaida wato bawanta ya fi kusanci gare ta, don haka sai Allah ya halatta shi bawanta yana iya kallon wato kwalliyanta. Fa idza jaza nazaru ulaika fa nazaru al-abdi aula, a ka'ida ta musulunci an halatta idan mace da ta samu manemi, mutum ne ya zo gida yana da bukatar neman mace, an halatta ya ga fuskanta ya ga tafukan hannuwanta. Me yasa aka halatta? Saboda larura na neman aure, bai kamata ka auri matar da baka taba ganin fuskanta ba, sai aka halatta maka kallon fuskar wannan mata, kallon tafukan hannuwanta. Ko ko a'a, za ta ba da shaida. Idan mace za ta ba da shaida a kotu, ai dole sai ta yaye fuskanta sai an gani, dole ta buɗe fuskanta a gani. Ganin fuskanta a wannan lokacin ba haram ba ne. To shi ne malamin ya ce bawanta ya ga fuskanta ya fi zama larura a kan buɗe fuskanta a kotu, ko ko nuna fuskanta ga maneminta, saboda yawan mu'amalar mace da bawanta ya fi wato mu'amalar da yake tsakaninta da kotu ko kuwa maneminta. Wanda wannan ya nuna cewar Allah ya kirga mutanen da aka halatta musu mace ta nuna musu adonta. Wajibi ne mace musulma ta san da haka. To sai a ƙarshe Allah ya ce awi tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal, ko ko waɗanda ke biyowa gidaje marasa sha'awar mata, maza ne suke bin gida-gida suna neman taimako. Wanda ya zo cikin bayanin Ibn al-Arabi a littafin Ahkamul Qur'an, wanda ya kawo hafsaran al-Imam Malik, Allah madaukake masa rahma. Idan aka ce ghairi ulil irbati, al-Imam Ar-Ragib a littafin Al-Mufradat shafi na 22 yace al-irbu shine faraful hajati al-muqtada lil-ihtiyal fi dab'ihi, tsananin sha'awa shi ake nufi da al-irba, sha'awa, sha'awa ta jima'i. Fa kullu irbin haja, idan aka ce al-irbu yanda yazo cikin al-Qur'ani ana nufin wato wanda ke da sha'awa ta jima'i. Wato idan an samu mutanen da ba su ma da sha'awar jima'i, ba su da sha'awar jima'i, wannan babu laifi don mace ta nuna musu wato adonta, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Ya bada misali da al-Imam Malik. Al-Imam Ashhab ya masa yake cewa su ila Malik, an tambayi al-Imam Malik, atulki al-mar'atu khimaraha bayna yaday al-khasiyyi, shin mutun ne an tabbata ya dandake kansa, mutun ne ya dandake kansa saboda ka bai da sha'awar mata, wanda ya riga ya shahara kowa ya sani wane ya dandake kansa. To ita mace misali idan ta zo kusa da irin wannan, tana iya cire khimar har ma ya ga fuskanta, ya ga wato ya ga hannuwanta. Sai al-Imam Malik yace na'am kware ko in kana mamlukan laha aw li ghayriha, idan ya kasance bawanta ne ko ko, domin a zamanin da mutanen da sukan dandake bayin su, sai dandaka ga bayi saboda cire musu sha'awa, sai a sa bawa a gida ya ringa hidima ga mata, an tabbata bayi da sha'awa. To idan mace tana da bawa wanda an riga an yi dandakan sa, al-Imam Malik yace babu laifi. Ammal hurr fala, amma idan ba bawanta bane, to koda wannan mutum ya yi dandakan kansa ba daidai bane, ita mace ta nuna al'aura wato ainihin adonta gare shi. Wa in kana fahlan kabiran waqdan, al-Imam Malik yace koda a ce mutum ne wanda ya samu shekaru masu yawa, tsoho tukub, tamlikuhu la haibata lahu wala manzara falyanzur ila sha'riha, Al-Imam Malik yace idan mace tana da wani bawa wanda ya zama to ya tsufa koko tana da wani dan uwa ko aka ce ga wani mutum ya tsufa tuku wanda bai da ma sha'awa wannan ba laifi bane dan ya kalli gashin mace saboda an tabbata sha'awarsa ta tafi wanda shine abinda Allah yake faɗa awi tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal in kada yi fata wa lajina mujalla na shafi na 264 al muradu bi ghairi ulil irbati minar rijal Allah yake waɗanda ba su da sha'awa mazaje da ba su da sha'awa babu laifi dan sun ga adon mace man yattabi ahlal bait li ta'amin waye ake magana akan sa shine mutumin da zai zo gidanka yana roko akai makamar da abinci kuma la hajata lahu fi nisa'i mutum ne wanda bai da bukatar mata likaunihi innina kana yiwa saboda gaba daya dama yayi dandakar kansa au ablaha ba'ifal aqli ko ya kasance mutum ne mai tabin hankali gaba daya ma bai da tunanin mata a rayuwarsa la yatanabbah ila ma yuthiru sha'wa min zina aw jamalin bil akari da kyau ko ado wannan duk bai dame shi ba saboda in mutum ya samu tabin hankali wato ado da kuma kyawu mace baya damunsa aw rajulan kabira sinni ab'afahu al-kibr ko aka samu mutum wanda tsufa ta tsananta gare shi hatta fara la hamma lahu fi nisa'i saboda tsananin tsufa ya zamanto ba shi da damuwa game da mata bai da sha'awar mata wa nahwu zalika mimma zahaba hajatuhum ila nisa'i duk inda aka samu mutanen da ba su da sha'awar mata li illatin min al-ilal fa umina janibuhum wa lam tukhsha minhum al-fitna matakar ba a tsoron fitina ga waɗannan mutane falin nisa'i an yubdina lahum min az-zinati ma yajuzu lahunna an yubdina hali maharimihinna al-mazkurin babu laifi don mace ta bayyana adonta ga ire-iren waɗannan mazan saboda ai ba su da sha'awar matan don haka nuna ado gare su ba laifi bane sai Allah madaukake ya ce awi tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa ko ko jarirai waɗanda ba su tsinkaye al'auran mata ba nan ma akwai hikima wato Allah subhanahu wata'ala mai bakon ya ce awil auladi yara sai an Allah ya ce at-tifli jinjiri wato kenan idan ma akwai wanda mace za ta yi tsiraici kusa da shi to fa sai jinjiri banda yaro saboda yaro yana iya zama mai wayo a karamin shekara wato ƙananan shekaru bai kai shekara bakwai ba amma ya san al'amura da dama na halittar mace to shi yasa Allah bai ce yara ba sai Allah ya ce jarirai saboda kar mata su saki jiki idan aka ce akwai yaro suna iya tsiraici a gabansa wannan ba daidai ba ne ko mata suna yi za ka su tuɓe kaya a gaban yara ai Allah ya hana Allah ya ce awi tifli jinjiri idan jinjiri ne mace na iya tuɓe kayanta a kusa da shi amma idan yaro ne la don haka sai da Allah ya ce awi tifli sai da ya fassara wani irin yaro allazina lam yadhharu ala awratin nisa'i sune wadanda ba su tsinkayi al'auran mata ba Ibn Kathir yace saboda ƙarancin shekarun waɗannan jarirai la yafhamuna ahwalan nisa'i wa auratihinna yara ne ba su kai ga sanin meye al'aura ba haka nan ba su kai ga sanin kalmomi na alfasha ba wa ta'atufihinna fil mishya wa harakatihinna yara ne da ba su san tafiya ta sha'awa da irin motsi na sha'awa ba to irin waɗannan yaran fa idza kana at-tiflu saghiran la yafhamu dhalika fala ba'sa bidukhulihi 'ala an-nisa wato nan babu laifi saboda wannan yaro ya fada wa mace koko mace ta nuna kwalliyar ta gare shi ko ta yi tsiraici gaban sa wannan ba laifi fa amma in kana murahikan aw qariban minhu amma idan ya zama yaron ba jinjiri bane ya fara wayo bi haythu ya'rifu dhalika wa yadrihi yaro ya san me ake nufi da sha'awa menene al'auran namiji menene al'auran mace idan yaro ya san haka yufarriqu baina shawha'i wal hafna'i har ma yaron yana iya gane kyakkyawa da mummuna fala yumakkanu min ad-dukhuli 'ala an-nisa'i to bai kamata a bar shi rika fadowa a daki ba bai kamata a bar shi ya rika wato ganin ainihin kwalliyar mace ba matukar ba ainihin uwarsa bace idan uwarsa ce kamar inda Allah ya kirga koko akwai wato yana cikin maharmai wannan ba laifi bane don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa'i ku kiyaye fadawa ga mata annabi ya hana fada wajen mace kawai ka ga daki kawai ka bu banke dabu dai ka shiga kuma ba dakin matarka ba manzo Allah yayi tsawatarwa akai saboda wata rana kana dage labulin zaka same ta tsirara gashi kuma matar ba matarka bace shine ake cewa to kamar dan uwa fa ya rasulullahi shine alhamu kanin miji wan miji manzo Allah yake alhamu almautu ai shi kan ma mutuwa ne ai idan aka ce kaninka yayi lalata da matarka ai musiba ta kare wa mutum idan bare ne kana iya canza gari sai ka huta to shi wannan kaninka ne ina zaka canza shi yasa manzo Allah yake shi da mutuwa ɗaya ne gombe ma ka mutu ka samu sauki Allah ka yayi mana wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min zinatihinna Allah yake kada mata su rika buga kafafun su dan su sanar da irin adon da suka boye a cikin hijabi watubu ila Allah jami'an wannan shine abu na karshe abu na shida bayan Allah madaukaki ya kirga waɗannan dokoki ku duba abinda Allah ya faɗa a ƙarshen aya watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna akwai tsammani za ku tsira wannan ya nuna cewa in muna son mu tsira daga sharrin zina a tsakanin al'ummar musulmai to fa sai mun kiyaye wannan doka ta Allah tabaraka wa ta'ala idan dai muna neman mu tsira to dole sai mun tuba ga Allah tuba ga Allah din nan shine maza su bi dokar Allah mata ma su kiyaye dokokin Allah amma idan za mu yi abin da muka ga dama to babu shakka kuwa za mu ga sakamako wanda ba zai mana dadi ba don haka Allah ya sa a ƙarshe yace tubu ila Allah jami'an ku tuba ga Allah gaba ɗayan ku da Allah madaukaki yace gaba ɗayan ku ya nuna cewar babu wani musulmi da baya buƙatar tuba ga Allah sai ka dubi hadisin Anas wanda manzon Allah yace kullu bani adam khata'un duk wani dan adam yana laifi wa khairul khata'in at-tawwab mafi alkhairin masu laifi shine kawai waɗanda suke tuba ga Allah don haka Allah mun tuba babu wanda baya laifi ga Allah shi yasa Allah yake tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun babu wata darajar da zaka samu a duniya ta walittaka wanda za a ce sai dai a zo a nemi tubanka ba dai ka nemi tuban Allah ba Allah yake jami'an ayyuhal mu'minuna gaba ɗayan ku ya ku mu'minai ku tuba ga Allah to kai ba ma haka ba ai annabi shi kansa yana cikin mu'minai shi yasa manzo Allah ya bamu misali yace ni kaina a rana guda nakan tuba sau 70 a wata riwaya yace sau 100 to mu kuma sanda za mu tuba ga Allah don haka yasa malamai suka yi ittifaki wannan ya zo cikin majmu'u fatawa yana mujallal na 20 shafin 210 واتفقوا كلهم على انه ليس احد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه الا رسول الله باب معصوم سي منزون الله duk al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani ma'sumi babu wanda baya laifi kowa ka gani da irin laifin da yake ma Allah wani nashi karami ne wani nashi babba ne wani nashi a fili wani kuma ya buya babu ma'sumi sai manzon Allah walika hadha qala ghayru wahidin min al-a'imma annabi ne kadai ma'sumi kullu ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa rasulullah saboda haka yasa manzon Allah kadai ne zai faɗi magana sai a dauka akwai hadisin Abdullah ibn Abbas manzo Allah yake ma min abdin mu'minin illa wa lahu dhanbun ya'taduhu al-fayna ba'da al-fayna annabi yake babu wani bawa mu'mini face akwai zunubin da ya rike yana yin sa lokaci lokaci aw dhanbun huwa muqimun alayhi koko ga wani zai zunubi ya kasa barin shi la yufariquhu hatta yufaraq wa innal mu'mina khuliqa mufakkanan tawwaba shi mu'mini asalin halittarsa ka'ida ce Allah zai jefa mu fitina za a mai jarabawa amma shi mu'mini mai yawan tuba ne na sa'an mai yawan mantuwa idza zukkira zakara in an tunatar da shi sai ya tuna don haka kowane mu'mini ka gani akwai laifin da yake aikatawa ko dai yana yi lokaci lokaci ko ya daina ko kuma akwai zunubin da ya rike mai ma barin ba amma shi abinda Allah yake so ga mu'mini shine ya zamanto mai kokari yana tuba ga Allah saboda bai san mutuwa za ta same shi a wace gaba ba an san mu'mini yana mantuwa amma idan an tunatar da shi nan take sai ya tuna girman Allah ya kokari ya gyara ayyukansa saboda haduwar shi da Allah kai kyau don haka ita tuba ba na kasa bace idan aka ce tubu ila Allah jami'an ba ana nufin ma'sulai fi kutuba ga Allah ba ita tuba in aka ce ma tuba ba nakasa bace an ce kamala ce baka zama cikakken bawan Allah sai ka tuba koda baka laifi a duniya dole sai ka tuba wato tuba kamala ce ba nakasa bace da a ce nakasa ce to da nakasassu ne kada yake cewa ku tuba tuba kamala ce saboda kai sa manzon Allah yake gaba yana gaba in ba dan kamala bace ba za a samu annabi shine gaba ka kowa ba Allah subhanahu wataala ya ba mu zada abin da dace da fadan sa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك